من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عباد الله ومن ادابه اي التاجر الا يكتم في المقدار شيئا وذلك في تعديل الميزان والاحتياط فيه وفي الكيل فينبغي ان يكيل كما يقتال كما قال تعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ولا يخلص من هذا الا بان يرجح اذا اعطى وينقص اذا اخذ العدل الحقيقي قلما يتصور فليستظهر بظهور الزياده والنقصان وكان بعضهم يقول لا اشتري الويل من الله بحبه فكان اذا اخذ نقص نصف حبه واذا اعطى زاد حبه وكان احدهم يقول ويل لمن باع بحبه جنه ارضها السماوات والارض وما اخسر من باع عقوبا بويل وانما بالغوا في الاحتراز من هذا وشبهه لان مظالم لا يمكن التوبه منها اذ لا يعرف اصحاب الحبات حتى يجمعهم ويؤدي حقهم ولذلك لما اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال للبائع زن وارجح ومن آدابه يعني التاجر الحقيقي تجنب كثرة الحلف لترويج السلعة فالأفضل للتاجر أن يتجنب الحلف ولو كان صادقا عملا لقوله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم وقال سبحانه مبينا عاقبة من يحلف كذبا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم آل عمران وعن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق أن يروج السلعة ثم يمحق وعن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر ومن آدابه التاجر الحقيقي المؤمن الذي يتقي الله ويتقي من عذاب الله تبارك وتعالى التزام الصدق لأن الصدق رأس مال التاجر فعليه أن يتحراه يقول سيد الصادقين عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يتصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan zinzina da kirari suna tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman agajin sa da gudunmawar sa da tallafin sa muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shirye shine cikakken shirye Allah muna roƙon ka shiryar duniya da lahira wanda ya mata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar sa su tabbata ga shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya aiko shi domin ya zamanto haske da fitila ga wannan al'umma Allah ka kara wannan manzo daraja da kima da martaba bayan aka yaku yan uwana masu albarka ya ku wadannan fuskoki masu daraja da kima in ba ku manta ba mun tsaya a ladabi na biyar daga cikin ladubban attajiru as-sadiq al-haqiqi wato dan kasuwa na gaskiya dan kasuwa mai tsoron Allah dan kasuwa mai son yayi kasuwancin sa lafiya kuma ya gama da duniya lafiya yau zamu dora kan ladabi na shida wanda malamai suka ce shine Allah yaktuba fil miqdari shay'an kada dan kasuwa ya ainihin wato koyi ko ya tauye wani abu daga cikin abin da zai sayarwa wanda bai sayarwa wanda wannan tauye mudu ya shiga cikin abubuwa da yawa ya shiga cikin abin da ake aunawa na kwayoyi ma'ana nace kwayoyi ina nufin kwayoyi na kayan abinci to an lokaci ma har kwayoyi na asibitin su ma suna iya shiga ya shiga cikin abin da ya shafi auna ya duka ya shiga cikin abin da ya shafi auna abin da yake ruwa ne kamar mai ko fetur ko wani abu makamancin haka duka tauyewa da ragewa da kuma koye wani abu ya shiga ciki ka ya shiga hatta abin da ya shafi sikeli da ma'auni irin yadda ake cewa kilo kaza ko kilo kaza to kaga tauye mudu shi ma a wannan fagen ko wanda zaka ga kilo din da suke amfani da shi lalacacce ne ko kuma su ƙara masa ko su rage masa in za su auna sai su ƙara kilo din in za su rage kuma in za su asarar kuma su rage wannan duk yana faruwa a cikin mu gaba daya to Allah dai madaukakin sarki ya nuna mana kan cewa idan mutum yana da wannan dabi'a to lalle bala'i ya same shi Allah ya faɗa a cikin suratul mutaffifin sura ce ma ta masu tauye mudu ita sunanta ma kenan Allah ya ce wailul lil mutaffifina bone da azaba da bala'i sun tabbata ga masu tauye mudu Allah ya ce alladhina idhaktalu 'alan nasi yastawfu sune wanda idan za su auna a gurin mutane sai su nemi cika abin da za su auna amma wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna idan za su auna ko za su gwada nasu a gurin mutane su saya sai su tauye ya zamanto ba su ba su cikakken abin da suke ba su ba malamai suka ce mutum ba zai kubuta daga irin wannan bone da Allah ya alkawari ba sai idan ma ya dauki dabi'a ta idan shi zai aunar to ya tabbatar da ma ya kara akan abin da ya auna wanda ya auna masa saboda ihtiyatan wato saboda cire kokonto a zuciyarsa cewa ko dai ya tauya haƙin wannan mutum ya zamanto yana kokari akan haka wayan qusu idza ka idza akhadha idan kuma zai auna a gurin wani to ya zama ya ma rage daga yadda ya kamata ya bashi idan ya ga cikawar ta yi yawa ya ce a malam rage mana ai cikawar ta yi yawa ko kuma bayan ya gama auna mara ya rage wani abu ya mayar masa ya kamfaci wani abu ya mayar saboda ya ji cewa ya yarda cewa abin da ya karba a gurin sa bai wuce haƙƙin abin da ya kamata ya karba ba malamai suka ce wannan yana da kyau ba a ce wajibi ne ko dole sai kai haka ba amma in kana son kubuta daga da'irar mutanen da suke toye mudu suka ce to akwai buƙatar kai haka zaka ga wasu masu awo Allah ya saka musu da alheri a wannan gabar su kuma zaka ga bayan sun auna ma sai kaga sun dan kamfaci wani abu mai yawa kuma sun ƙara ma to ana buƙatar haka ana buƙatar haka amma ka ji tsoron Allah kar ya zama yayin aunawar ka tauye wani abu dan kamfatan da kai kai ne dan ka yaudari wanda ka aunarwa ya gane cewa ka ƙara masa alhalin a kwano goma da ka auna mar kai wasu hikimomi na kada kwano wajen zubar da abu ko na turmusa yatsa a cikin kwanan ya zama ya rage gurbi ka auna mar kwano goma ko 20 da irin wannan sigar sai kuma a ƙarshen awon sai ka kamfaci ka dan yafaci ka dan ka watsa mar sai ka cewa a ai ka ma ƙara mar akan abin da ka auna wallahi idan shi bai ganka ba Allah yana ganin ka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka da haka ku kula da wannan gabar yin hakan yana da alaka da ka tabbata abin da ya kamata kai ka riga kai sannan kuma a lokaci guda ka ƙara wani abu to wannan malamai suka ce idan kai haka fa zalika ahsan wannan yana da kyau kuma haka ake bukata amma in ya zama dabara ce da hikima wallahi Allah ba'a wa Allah dabara kowa ka iya wa dan adam dai ka shafana bai gane ba bai gane ba ka doke shi wawa oho amma wallahi zaka je gaban Allah zaka yi jawabi malamai sun kasance suna fada akan wannan ayar suna cewa la ashtaril wayla bin minallahi bihabbatin bai da ra'ayi na sayi waylun domin waylun din nan malamai suka ce wani kwari ne a cikin wutar jahannama tasta'idu jahannama min ita kanta wutar jahannama neman tsari take daga waylun jama'a ka duba azaba irin ta wutar jahannama amma ita kanta roƙon Allah take Allah karka hada ni da waylun a cikin ta yake amma tana neman tsari da shi to shine magabata suke cewa la ashtaril wayla minallahi bihabbatin ba yadda za a yi na ainihin wato sayi waylin da kwayar gero ko kwayar masara a garin kwayar gero ko kwayar masara in zo in sayi waylin da hannuna ba zan yi ba yasa aka samu wanda daga cikin su idan zai aunar sai ya ainihin wato kara akan abin da ya kamata ya aunar wanda zai aunar in zai auna kuma sai ya nemi ragewa saboda kar ya ci haƙƙin wanda bai kamata ya ci haƙƙinsa ba ya kasance wani daga cikin magabata yana cewa waylun liman ba'a bihabbatin bijannatin habbatin arduha a waylun liman ba'a bihabbatin jannatin arduha samawati wal ardu yace bala'i ya tabbata ga wanda ya saya wa kansa waylun ya ainihin wato hana wa kansa aljanna wanda ainihin wato a fadin ta fadin kamar sama da kasa yake yace wa ma akhsara man ba'a tuba bi waylin wato waylun liman ba'a bi jannatin bi habbatin jannatin arduha samawati wal ardu bone ya tabbata ga wanda ya saya wa kailin ya saya wa kansa waylun da aljanna yace haka kuma bala'i ya tabbata ga wanda ya saurauka da aljanna sai karbi waylin malamai suka ce malamai sun kai makura ne wajen kubutar da kansu daga wannan da makamancinsa saboda sun san shi zalunci irin wannan bai yiwuwa a warware shi a lahira a nan duniya ake warwarewa duk wanda ka zalunta to gaban Allah fa warwarewar shi ne a ibladansa a baka amma a nan duniya kuna iya warwarewa tsakanin kai da hiya ya sai ma ka ce na tuba na daina amma an je lahira shi ma neman mafita yake dan haka ba magana ya yafe ma za a ɗebi kayanka ne a bashi wannan ya tabbata kamar yadda yazo arwaya ingantacciya wanda Imam Tirmidhi ya rawaito yace kuma hadisi ne ingantacce Imam al-Hakim al-Maysuri ya rawaito a bisa sharadin Muslim Malam Albani ya inganta hadisin a cikin Sunan Abi Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yazo aunar abu a gurin mutum yakan ce masa zin wa arjih ka auna amma ka rinjayar da abin da zaka auna mun zuwa gare ka ma'ana karka bani yayi over da abin da ya cancanta ka bani saboda manzo Allah yana tsoron kada ya zalunci wanda zai auna kaya a gurin shi yana daga cikin lanabi na bakwai shine tajannubi ko tajannubu kasratul halafi li tarwiji sil'a wato nisantar yawan rantsuwa dan kawata abin sayarwa ko abin aunarwa ko wanda za ka ga yana rantsuwa yana cewa wallahi malam masaran nan mai kyau ce wallahi tallahi geran nan mai kyau ne wani ma ya ce duk kasuwan nan babu geran da ya kai na kuma ya rantsi da Allah kuma ƙarya yake to yawan rantsuwa dan neman ka yardar da wanda zai sai kayan ka malamai suka ce haramun ne fal afdal lit tajir abinda yafi zama mafi farala ga mai dan kasuwa an yata jannabal halafa walau kana sadiqan
ya nisanci rantsuwa akan abin da zai sayar wa mutane ko da kuwa da gaske yake abin da yake faɗa gaskiya ne saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul baqara yake cewa la taj'alullaha urdatan li aymanikum kar ku dinga sanya Allah wata badala ko wata kandagarki ko wata madogara ko wani abin da zai sa a yarda da ku ku rantsai da shi akan ƙarya Allah ya ce kar ku mai da Allah haka domin wani daga ka ce mar wallahi tallahi kazali shikenan ka gama da shi Allah ya ce to kar ku yi haka wala taj'alullaha urdatan li aymanikum Allah ya ce anta barru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas ku zama masu biyayya ga Allah ku zama masu kyautatawa ku zamanto masu sulhu tsakanin mutane masu yin alheri tsakanin ku da al'umma kar ku zamanto masu rantsuwa akan ƙarya wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim Allah ya sake faɗa mana har ilau a cikin suratu Ali Imran Allah ya ce innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila waɗanda suke saya ko suke musanya da alƙawarin Allah da kuma rantsuwar su suke musanyar abu wanda yake dan tamani kadan su rantsa da Allah su kulla alƙawari akan al'amarin Allah dan su mallaki kayan wasu ko dan su cutu wasu ko dan su zambaci wasu su dogara ga Allah ko da addini su amfani da wannan damar dan su tauye haƙƙin wasu Allah ya ce ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wannan ba su da rabo a ranar lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un magana ta yi zafi jama'a waɗanda suke amfani da kafa hujja da Allah da rantsuwa da Allah da yin maganganu masu daɗi dan su zambaci wasu Allah ya ce waɗannan ba su da rabo a lahira sannan babban bala'i wala yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wala yanzuru ilayhi wala yukallimuhum Allah wala yanzuru ilayhi yawmal qiyam Allah ba zai musu magana ba kuma ba zai saurare su ba a ranar tashin alqiyama sannan wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba Allah ya ce wala hum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗin bala'i tsakanin su da ubangijin su dan haka wallahi masu rantsuwa masu dogaro da addini da wani abin da zaka faɗa mutun ya yarda da kai kai amfani da wannan ka zambace shi to Allah madaukakin sarki yace na farko dai baka da rabo a lahira na biyu Allah ba zai ma magana ba na uku Allah ba zai kalle ka ba na hudu Allah ba zai tsarkake ka ba na biyar kana da azaba mai raɗaɗi a gurin Allah subhanahu wataala saboda wannan mugunyar aiki naka Allah ya tsare maka baki daya ya tabbata daga Qatada Allah madaukakin sarki ya hada mu da Qatada a Jannatul Firdaus yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji shi yana cewa iyyakum wa kasratul hanafi ina jan kunnan ku dangane da yawan rantsuwa fil bai'i a cikin harkar kasuwanci fa innahu yunfiq ay yurawwiju as-sil'a domin yana kawata da kulliyanci abin saya mutum zai ji cewa to ba tunda ka rantsa da Allah to lalle wannan abin mai kyau ne dan haka zai saya tunda ka rantsa da Allah to gaskiya ka faɗa masa dan haka zai saya annabi yace kar ku dinga rantsuwa akan haka sannan kuma yana kwashe albarkar kasuwa wayan haq yana kwashe albarkar kasuwa dama Allah ya ce yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat Allah yakan kwashe albarka a riba da duk abin da aka yi shi na kasuwa babu bin dokar Allah Allah na kwashe albarkar shi wa yurbi sadaqat ita kwa sadaka Allah na sa mata albarka yana saka mata ainihin wato kima da daraja dan haka annabi ya faɗa da Abu Qatada yace lalle lalle mutane su guji rantsuwa akan abin da yake na sayewa na saye ko sayarwa a cikin harkar su wannan hadisi da muka ji a shi kuma Imam Muslim ya rawaito shi da Imam Ahmad a cikin Musnad dake hadisi ne ingantacce hadisi na gaba daga Abi Zar al-Ghifari Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus mazala yake cewa salatatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama mutum uku Allah ba zai musu magana ba a filin tashin kiyama in fa kaji Allah ba zai kula ka ba kai tukunna ma ba ta kai ake ba fa wanda ake kulawa shine wanda ake ganin akwai yuwuwar idan an yi hisabi ma zai iya haihuwa to ko ma ba zai haihu ba akalla dai za a kula shi wajen ai masa hukunci tsakanin sa da wanda suke rigima ko fitina da shi amma kai yanzu an ce ba za a kula ka ba kama da matsaya a lahira kai ba kowa bane to wannan bala'i har yau shi jama'a annabi yace salafatun akwai mutum uku la yukallimuhumullahu Allah madaukakin sarki ba zai musu magana ba a filin tashin alkiyama Allah ka saba ma cikin waɗannan mutane guda thalathatun la yukallimuhumullah mutum uku Allah ba zai musu magana ba yawmal qiyamati wala yanzur ilaihim Allah ba zai kalle su ba wala yuzakihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alimun kuma suna da azaba mai ragadin bala'i inji manzon Allah na farko manzo Allah yace almannanu bima a'ta mutumin da ke gori ga abin da ya bayar kaiwa mutane alheri kaiwa mutane alheri ka kyautata musu maimakon ka ja bakinka kai shiru koda sun maka hali ba mara kyau ka ja bakinka kai shiru ka rabu da su kai kana neman yardar Allah ne to ka manta da su da abin da su ba ma sai ka zo kana goranta musu sai Allah ya rusa nan gaba daya yasa Allah yace qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha qaulun ma'ruf magana mai kyau wa maghfiratun da ka nema mutum gafara Allah wani eh ka zo da bukata wallahi ba ni da shi amma kai haƙuri ina addu'a Allah ya buɗa ma kai masa addu'a khairun Allah yace haka yafi alheri min sadaqatin zama da kai wa mutum kyauta ko sadaka yatba'uha adha kuma daga baka bihi da cutarwa ka gani da riga akramaka Allah yau ne ka sako riga ne ai na dauka tun ranar da na baka wallahi ka saka ta sai yau ne ka saka ka ji tsoron Allah in kai alheri ka kauda kanka ka ci gaba da harkar gaban ka kawai sai dai fa in wata munasaba ta kama dan mutane suna da wata dabi'a kuma sai kai musu alheri sai su ja baki su shiru wanda suke tare da kai da su sai su dauka kai Allah ya buɗa ma su kuma ka hana su to in aka fara zarginka da irin wannan to babu laifi wata ranka samu gaba tsakaninka da wanda ka fahimci suna zargin haka ka ce musu wallahi ba dan irin wannan maganganun naku ba da bazan ce komai ba amma tsakani da Allah su wana da wana da wana da wana din niki musu kaza ni ne musu kaza ina musu kaza na ba su kaza amma wallahi wannan tsakanina ne da ku dan na fahimci kamar baku fahimci alaka ta da su ba wannan babu laifi la yuhibbullahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulima Allah baya san bayyana mummunar magana in ba ga wanda aka zalunce shi ba saboda haka in a wannan babin ne babu laifi amma haka kawai kawai dan mutane su san kana yi musu wannan ba daidai bane dan haka annabi yace daga cikin wadanda Allah ba zai kula ba shine akwai almannanu bima a'ta mutumin da ke gorantawa wanda ya bawa abu manzo Allah yace wal musbil izarahu khuyala da kuma mutumin da dabi'ar sa ne idan ya dinka tufafi sai wannan sa ya zarce can kasa yana take shi manzo Allah yace to wannan ma Allah ba zai mar magana ba ko ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba a gobe kiyama saboda haka dangana wando da wasu ke zagi to sunnar manzo Allah kuke zagi idan ba za ka yi ba ka bar masu yi ba ruwanka da su ba ruwanka da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yake cewa libasul mu'min nisfu saq tufafin mu'mini shine kar ya wuce rabin ƙorin sa yace in har ya wuce to kadde ya haura idan sawun sa yace wa ma za da fi zalika ko wani amma kamanta haka in ya wuce har ya kai ya take shi to wannan yana cikin wutar jahannama inji annabi Muhammad saboda haka sai ka ji tsoron Allah wannan shine mutum na biyu mutum na uku manzo Allah yace wal munfiqu sil'atahu bil halafi al kadhi wa bil halafi al kadhi mutumin da ke sayar da kayansa da ƙarya rantsuwar ƙarya ya dinga zunjuma rantsuwa akan abin da ya sayar ko abin da zai sayar wannan shi ma Allah ba zai kula shi ba Allah ba zai masa magana ba Allah ba zai saurare shi ba Allah ba zai kalle shi ba kuma yana da azaba a ran tashin alkiyama inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kuma Imam Muslim da Abu da Ahmad a cikin musnad nasu suka rawaito shi hadisi ne ingantacce yana daga cikin ladabin dan kasuwa shine iltizamus sidiq duk abinda zaka yi kai gaskiya a ciki wannan shine ladabi na takwas duk abinda zaka yi kai gaskiya Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa mu ji tsoron Allah mu zamanto cikin masu gaskiya Allah ka sa mu zamanto masu gaskiya Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani guri yake cewa hada yawm yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar wannan ita ce ranar da gaskiya za ta amfani masu ita ya Allah ka nuna mana ranar da gaskiyar mu za ta amfane mu Allah kuma ka ba mu ikon yin gaskiya a cikin al'amuran da harkar mu ta kasuwa da harkar addini da ko menene Allah ka lizumta mana yin gaskiya a cikin waɗannan al'amura ya Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa masa cewa wannan ranar ita ce ranar da masu gaskiya gaskiyar za ta yi musu amfani me amfanin sai Allah ya ce kamar ka tambaye Allah me amfanin gaskiya a lahira sai Allah ya ce lahum jannatun tajri min tahtihal anhar masu gaskiya a kiyama suna da aljanna wanda korahu ke gudana a karkashin ta dan haka in zaka yi kasuwanci kai kasuwanci da gaskiya duk wanda yazo a san ka a ce a in dai wani ne zaka yi ciniki da shi to ka shirya dan shi ba a dungu da shi ba a walawala da shi ba a je ka dawo za a yi ayi ba za a yi ba a bari kuma duk abin da yake tattare da kayan zai gaya maka ba mun faɗa muku wancan ranar wancan safin da ya wuce wanda daga cikin magabata raquba jaki ya kawo zai sayar sai wani mutum yazo zai saya sai yake ce masa atarbahu li ka yarda sai jakin nan yace law kuntu radituhu li nafsi da na yarje wa kaina ma bi ituhu da ban sayar da shi ba wanda ka jaki yana da matsala in zaka saya da matsala ka saya ba zaka saya ba kabar mun kana inda na yarda da jakin ba ni da matsala da shi dan me zan kawo shi kasuwan ce zan sayar yana da damuwa ne kisa zan rabu da shi dan haka in zaka saya ka saya in ba zaka saya ba ni dai jaki na da matsala yo a cikin yan kasuwa 100 zaka samu mutum biyar wanda za su yi ma haka sai kai da gaske ka zo sayan masara sai ce ta fara busa ya faɗa ma gaskiya ka so sayan shinkafa sai ce ji ruwa ya mata dukan tsiya ya gaya ma Allah ya sauke Allah ya maida mu masu imani na hakika Allah ya ƙara mana imani wani mawaƙi yake cewa a gud lisanaka qawla sidqi tahzu bihi ka sabar wa harshen ka gaskiya da faɗin ta sai ka rabauta da wannan harshen yace innal lisana lima awwatahu awwata mu'tad ka sani cewa harshe abinda ka koya masa shi zai dauka duk abinda ka sabar wa harshen ka na ran sai da Allah da shi zaka rayu in ka saba ƙarya wallahi ba za ka iya bari ba in ba Allah ne ya ce bike ka in kuma ka saba faɗin gaskiya duk yanda wani yazo ya juya ka wallahi ba za ka juyu ba saboda dama ka saba shine aw wid lisanaka ka sabar wa da harshen ka as-sidqa tahza bihi da gaskiya to zaka rabauta da wannan harshe ya ku ɗan kwana masu albarka zan dakata a hudubar mu a yau nan gaba ta 8 za mu tashi kan ta 9 har zuwa inda ya sauka amma ina da wasu sakonni guda 3 zuwa 4 a takaice sako na farko in ba ku manta ba Malam Idris Abdul Aziz ya tafi kurkuku akan wata qadiyya da ta taso ta magana akan tauhidi cewa ba a roƙon kowa sai Allah ba a neman taimakon kowa sai Allah to da farko dai muna so mu taya Malam Idris Abdul Aziz addu'a Allah ya fitar da shi daga hannun waɗannan azzalumai Allah ya kwato shi a hannunsu domin wannan matsala ce wanda duk musulmin kirki ya san abinda Malam Idris ya faɗa gaskiya ne kuma akan tauhidi yake akan aqida mai kyau yake waɗanda suke cewa abin ba haka bane wannan wasu tunanuka suke da shi wanda baya kan gaskiya wannan ita ce gaskiyar magana to da haka mafi karancin abin da zamu yi wannan bawan Allah shine mai masa addu'a ubangiji madaukakin sarki ya kubutar da shi sannan mu saki addu'a duk mutumin da bukatarsa ta samu matsayi ya samu ainihin wato dama da zai cutar da addinin Allah ya karye sunnar manzon Allah muna addu'a Allah ka karye wannan mutumin ko wane ne shi idan ko mai shirwa ne Allah ka shirye shi amma in dai manufar mutum ya samu dama ya rugurguza addini da sunna Allah ka rugurguza shi ka nuna misali akan shi wannan shine addu'ar da muke yi duk kowane ne sako na biyu a gurguje shine akwai matsala ta Usman Buda wanda aka kashe sati biyu ko uku da suka wuce a jihar Sokoto wanda wannan bawan Allah kamar yadda waɗanda suke bin kafofin yaɗa bayanai sun gani cewa mutumin nan ba wani mutumin banza bane mutumin kirki ne ba shi da wata matsala ta addini ko ta aqida ko ta mu'amala amma abu ne ya faru kamar wasa sai abu ya zama ajalin shi shine yana kasuwancin sa ta harkar fawa wani yazo mabarati ka san mabaratan musu ba ya kamata a gyara aqidar su dan su ba musulmai ne yan uwan mu kuma so muke mu mutu da mu da su duk mu tafi aljanna cewa a ba mu dan annabi wannan kuskure ne a cikin akida ba daidai bane dan Allah ake ne ake bayarwa shi ma annabi dan wa yake bayarwa dan Allah to ba daidai bane a ce a ba mu dan annabi ba daidai bane ya saba wa tauhidi ya saba wa akida wannan ita ce magana mafi inganci to wanda bawara ce yazo yayin wannan kana sai wannan mutumin ya mar gyara cewa ba haka ake ba bawan Allah kaza ake to dama akwai masu jin haushin shi ahlus sunna ne yana da alaka da malamai kawai sai aka tada ihu ye ya zagi annabi ya zagi annabi sai aka rufa shi da duka kafin ka ce kwabo kamar wasa kamar gaske suka kai wannan bawan Allah lahira to a wannan gabar in ba ku manta ba bara ko bariya ina ga bara ne Debora ta zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanana ta fito ta yi voice ta ruru da asharwa manzon Allah aka samu wasu matasa suka ga ba za su iya daurewa ba suka aika ta lahira ba kuma manta ba a wancan lokaci kungiyoyin kare haƙƙin bil adama kungiyoyin wacce ke ganta kuna minar ja'irina wane ne wane ne wane ne duk akai ta an dauki doka a hannu ba za a yadda ba za a yadda ba ba za a yadda ba aka dinga hayaniya nan mu ma muka zo muka sake sakonninmu akan wannan kabiya wanda bisu iya zuwa nan sun sani to abinda muke tambaya a nan ita da gora ban kashe ta saboda abinta ya bayyana karara shi fa wannan har yanzu nan da muke magana babu wani wanda ya fito da magana karara da take nuna abinda ya aikata ya tabbata waɗanda suka ba da haƙiƙanin shaidar abinda suka gani da idansu a rumfunan suna harkar kasuwa tare suka ce wannan abin ne ya faru yayi wa mamaraci gyara cewa ba a roƙa dan annabi shikenan aka kashe shi to shi ba dan adam bane ina kungiyoyin haƙƙin haƙƙin bil adama ko shi ba bil adama bane da ba za a yi magana akan cewa abinda aka yi akan sa ba daidai bane ba ina gwamnatin jihar Sokoto da ba ta yi koda ta'ziyar kashe wannan bawan Allah ba da sauran matsaloli ire-iren waɗannan wanda ƙwaƙwalwarka in kana da tunani na addini da sanin ya kamata za su hararo maka kuma wallahi bari in faɗa muku wannan qadiyya ta malam Idris Abdul Aziz da irin wannan qadiyya ta idan ka zo kai kokarin bambanta haƙƙin Allah da na manzon Allah ayi kokarin nuna cewa ka ci mutuncin annabi a tada hayaniya a kanka a kai ga duka har ma wani lokaci da kisa wallahi tallahi idan ba a tsaya aka yi wannan abin hanci ba to ina mai tabbatar muku nan gaba duk karatuttukan da ake yin tauhidi wallahi bai so tsaya a kasan nan za a waye gari duk abin da za ka yi ka kokarin nuna wa mutane kaza bai halatta a ce wa annabi kaza ba kaza bai halatta a danganta shi ga Allah ba a bambance wa mutane meye haƙƙin Allah meye haƙƙin manzon Allah ba wallahi nan gaba za a kai matakin da baka yi sakai magana akan tauhidi ba amma duk wanda ya sani ya sani ko ba malami bane kai me kana da ilimi ko kana zuwa majalisosin ilimi ka san akwai haƙƙin da ba a dangantawa Allah akwai haƙƙin da ba a dangantawa manzon Allah akwai haƙoƙin da na Allah ne akwai haƙoƙin da na manzon Allah ne wani mawaƙi ne cewa lillahi haqqun la yakunu li ghayrihi wa li rasulihi haqqun huma haqqani yace la taj'alul haqqaini haqqan wahidan min ghayri tamyizin wa la furqani yace Allah yana da haƙi wanda ba na manzon Allah bane manzon Allah na yana da haƙi wanda ba na Allah bane kuma haqqani yace haƙoƙi ne guda biyu yace la taj'alul haqqani haqqan wahidan kar ka zo ka hada haƙoƙi guda biyu ka daure su guri daya min ghayri tamyizin wa la furqani ba tare da ka bambanta na kowa da kowa ba wannan ma'lumun min addini bi darura duk malamai da masana sun san haka amma yau an dauko wannan kura ana so a tada ita a hana malaman sunna a hana ma'abota tauhidi karantar da hakikanin tauhidi kuma ku karantar da daliban ku tauhidi ba in banda zagin Allah da manzon Allah ba abinda ku koya musu ai ga waƙoƙin nan muna ji ko ba ku ji ba ku ji waƙoƙin su na zagin Allah da suke kun koya musu aqidar mai da komai Allah yanzu ga waka nan akan wayata shehuna abul fatihima Allah ne shehuna kaza kaza shima Allah ne kai ma Allah ne ni ma Allah ne ga waka ka musa sai mu saka ta a gidan radio mu biya kudi a saka kowa yaji yanzu waɗannan su suka kasancanta da dauri da kamu ko kuma malam Idris da yace ba a roƙon kowa sai Allah adinga adalci mana adinga adalci mana wala yajrimannakum shanu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa
sako na kusa da karshe akwai komiti na zakka da wakafi sun kawo mana bishiyoyi guda 80 da nawa guda 81 suna masu kokarin karantar da mutane muhimmancin fitar da zakka da kuma dashi a cikin al'umma muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma muna jan hankalin al'umma da su ji tsoron Allah haƙƙi na zakka haƙƙi ne na bayin Allah mutumin da yake da dukiya ya fitar da ita tsakaninsa da Allah in bai sanya ake fitarwa ba zakkar kuɗi ne zakkar noma ne zakkar dabbobi ne ka tambayi malamai wa yas'alul ulama wa yaqtadi bil muttabi'in lis sunnati nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wasallam haka malamin ahlan yace ya tambayi malamai kuma in zai koyi yayi koyi da masu bin sunnar manzon Allah sai ka tambaya sai a fada ma sannan su komitin suna da yawancin su ma malamai ne babu laifi ka je ku zauna da su ka ji yaya abubuwan suke babu laifi in ma kana ba wasu zakkar to ka dauki wani bangare su ka ba su tunda suna ayyuka da abu mumun shaidu cewa suna ayyuka da dukiyar ta hanyar da ta dace in ya so ka zo kuma bangare ka zaka ci gaba da bawa wanda ka saba bawa wannan babu laifi muna addu'a Allah ya saka musu da alheri sako na karshe jiya ko hekarin jiya nake gani a kafafun yaɗa bayanai na zamani cewa gwamnatin tarayya ta fitar da kuɗi naira biliyan 500 akan cewa za ta tallafawa talakawan Najeriya saboda rage musu radadin cire subsidy da aka yi naira biliyan 500 har ya tura majalisa sun approve masa cewa sun ba shi dama ya cire wannan kuɗi to muna da sakonni akan wannan matsala kamar haka matsala ta farko dai muna godiya ga Allah da Allah ya sa aka yi wannan abu domin ko ba komai abun alheri ne kuɗi biliyan 500 suka tarwatsu a Najeriya na rantsi da Allah in kai da ni ba mu shaida ba za su shaida haka ne ko ba haka to dama buƙatar ba lalle ne ni da nake magana yanzu sai na samu ko kai da kake zaune a nan dole kai ka samu ba amma a nan ne ba haushe Hausa sa take aiki ana ba ku mu samu idan wani ya samu zai zo sai kayanka a shago haka ne ko ba haka ba ka samu ko baka samu ba in wani ya samu zai ce wa na zo ka gina min kaza ka samu ko baka samu ba to idan abu ya taso irin wannan mutane su daina dauka cewa in an raba sai kowa ya samu ba haka abin yake ba mu ji tsoron Allah al'ummar Najeriya tana da yawa yanzu idan aka ce duk masallacin nan kowa yayi layi za a wadata shi da duk abin da yake bukata tsakanin gida mota kudin kashewa tufafi sitira masu aure su yi masu kari ma su yi ziyada biliyoyi nawa za a kashe jama'a kudin yana da yawa haka da kuma haka ba to amma idan da za a ce a ware 100 daga baya za a sake ware 100 da haka za a yi ko ba za a yi ba saboda haka ƴan uwa mu sa wannan abin a addu'a Allah ya sa masa albarka na farko kuma muna godiya ga Allah da haka ta faru sannan shi ma go abin nan shugaban kasa da ƴan majalisarsa muna godiya akan wannan kuduri abu na farko abu na biyu shine muna jan hankalin gwamnati da ta yi wannan aikin da ta sa ido ta tabbatar wannan abin ya shiga hannun wanda aka yi niyyar bawa domin matsalar da take faruwa shine irin waɗannan abubuwan ina so kusan fa ana yin su fa a ƙasar nan fa gwamnatocin jihohi suna yin su wallahi tallahi amma sai a zama an saka wasu beraye da wasu gafiyoyi sun ne sun kewaye abu haka ne ko ba haka ba da haka na wani da zai yi jihar Gombe sai a Fusdi na wani da zai tafi Niger sai a Fusdi na wani da zai tafi Jos sai a Fusdi sai a wayi gari an fitar din an rabar amma bai iga hannun waɗanda ya kamata su shiga ba muna jan hankalin gwamnati domin mun ga tana kokari wajen ta ga cewa ta yi abin da ya dace ne yasa muke ba da wannan shawara amma a gwamnatocin masu gaskiya an yi irin waɗannan abubuwa kuma ba su isa hannun mutane ba wala Allah saboda tsabar gaskiyar su ta yi yawa ne yasa haka ta kasance wallahi a'lam wannan na farko na biyu akwai wasu wanda daga sun ba da wata shawara na farko akwai Dr. Jala Jalungu na karanta shawarar da ya bayar akan wannan kuɗi kuma shawarar ta burge ni yasa nake so in faɗe ta yanzu sannan ni ma in faɗi wata tawa shine shawarar da ya bayar ce shi yana ganin waɗannan kuɗi maimakon a raba su ba lalle bane su wadaci ɗan Najeriya har bukatar sa ta biya to dama kuma abinda ake so gwamnati ba za ta wadatar da mutane ba kusan da wannan wallahi
wallahi tallahi komai karfin gwamnati zai wahala ta wadatar da mutane bukatun su amma abin da gwamnati ya kamata ta yi shine saukakawa mutane hanyoyin me rayuwa hanyoyin rayuwa ta sama musu sauki a bangaren ruwan sha ta sama musu sauki a bangaren magani ta sama musu sauki a bangaren tituna ta sama musu sauki a bangaren karatu da ilimi ta sama musu sauki a bangaren sufuri da sauran abubuwa wanda talaka kai tsaye yake mu'amala da waɗannan abubuwa wannan kasa da kuke ganin irin kasashe su America su waye ba wai kudi ake raba mutane ba a hanyoyin rayuwa ne aka sauƙaƙe musu sai aka waye gari kowa ya wadata domin zaka samu magani akan lokaci kuma cikin sauki zaka samu titi ga duk inda kake so ba wanda zai kashe ka ba wanda zai dake ka ba wanda zai kwasa dukiyarka zaka samu ilimi a makaranti ba tare da ka sha wahala ba ruwan sha mai kyau zaka sha duk abin da kake bukata na karayu to zaka samu da sauki dan haka idan dukiya ta zo maka ai babu wani hidima da zaka yi da ita sai a waye gari ga ka talaka amma a wadace ban gane ko kun bayyace ni ba da ma so malam da tsadala da lungu yace shi wannan kudin shi alisabun ma da ya dauka biliyan 50 ne dan sai daga karshen rubutun yace fi he daga baya ma gane a he biliyan 500 ne yace biliyan 50 idan za a sayi motocin sufuri homa sabidan yace kowace jaha akalla za a saya mata mota 34 kowace jaha 36 state din nan za a sayi mota guda 34 yace abinda za a yi waɗannan motoci ko dai a saka su a tashoshi na state din amma a ware bangaren su daban ko kuma a bude musu tashoshin su a kowace jaha sai a ce to abinda suke samarwa da hi za su dinga shan mai da hi za a dinga biyan direbobin su sannan tunda tsadar mai ne sai a ce to an yi discount idan misali zaka je ka Abuja a 10,000 sai a ce to wannan motar ta gwamnati a naira 5,000 zaka je Abuja jama'a sun samu sauki ko ba su samu ba yace to shi yana ga idan aka yi haka yafi a rabar da kudin nan dan ba zai wadatu mutane ba wannan shawara ce mai kyau inda za a zauna da hiya kare fitar da abin da sai an bahi wallahi da kuke ganin malaman mun nan na rantsi da Allah kawai kujerar ci ba su samu ba amma sun waɗannan dukakawan na rantsi da Allah ilimi sun fi su sanin ya kamata wallahi kujerar ce kawai Allah bai ba su ba amma wallahi ilimi da basira da sanin ya kamata wallahi sun fi su idan baka yadda ba je ka tambayi waye malam Isa al-Ibrahim Bantani yanzu ne ya hawo kujerar an gane malamai suna da capacity ko ba a gane ba an gane yo a hema malaman mu Allah musu basira sanin yadda ake gudanar da gwamnati amma ba a ba su dama ne ba a ba su dama ne yanzu kallon malam Daurawa da aka bashi hukumar hizba a karo guda biyu a baya yanzu da aka bashi kowa ba sa al'ala sa albarka yake ba me yasa yake saboda a baya ya rike ta da muhimmanci haka ne ko ba haka ba yayi aikin da ya kamata yayi aiki da ilimin sa da basirar sa wajen bunkasa wannan abin nan ainihin wato hukuma kuma da yin abin da ya dace a garin Kano yanzu gashi ana ta sa albarka mu ma muna taya shi murna Allah ya saka masa albarka a cikin wannan matsayi da Allah ya bashi mu fatan ma Allah ya sa wata rayuwa zama gwamnatin Kano gaba daya ba za ku ce amin ba ya rike hukumar izba ma aka gama lafiya balantana jihar Kano dan haka yace shi wannan shine shawarar sa to ni kuma shawara ta anan babu laifi ai haka babu laifi kuma a dauki wannan kudade titunan mu gaba ɗaya da suke kasan nan wanda suka lalace domin wallahi biliyan 500 jama'a ba kadan bari duk wani babban titi a kasan nan da muke da matsala da ke a gyara shi ai clearing din sa wallahi ko ba a ba mu kwandara kwandara ban akai wannan aiki da wannan kudin mu mun san an mana ko ba ai ba jama'a an nawa aka fitar aka cinye ba ai irin wannan aikin ba Allah ya sa mu dace Allah ya sa albarka cikin wannan abu da aka yi Allah madaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta makomar mu Allah ya isar da waɗannan sakonni zuwa kunnuwan waɗanda suka cancanta su san waɗannan sakonni subhanahu wata'ala ya sa musu albarka Allah ya tsare mana imanin mu ya tsare mana mutuncin mu ya sa mu gama da duniya lafiya ya sa aljanna ta makomar mu ya haramta wutacin naman jikin mu ya saita mana jahohin mu ya saita mana al'amuran mu baki daya Allah ya Allah muna roƙonka Allah ka sa aljanna ta zama koma a gare mu Allah ka jikan iyayen mu Allah ka shiri ƴaƴan mu Allah ka shiri matan mu Allah ka shiri matasan mu Allah ka shiri ƴan matan mu ya Allah duk wanda yazo wannan guri yana da bukata Allah ka biya masa bukatarsa ta alheri wanda yake da wata damuwa a wannan guri Allah ka yayi masa damuwar sa Allah ka sa Abdullahi ta zama komar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum wa sawwu sukukum ya tamani wa tamkum